sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Litinin 2 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga Aisha da kanin labarai.
To Hafiz, ma'aikatar tsaron Turkiya ta kai wasu samame kan mabuyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi, bayan wani harin gunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. 'Yan tawayen Azbunawa na arewacin Mali sun karbe ikon wani sansanin soji bayan wani batakashi da jami'an sojin kasar. Sannan shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi ta farko da sabon ministan tsaron Ukraine a jiya Lahadi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun amince da karawa dukkan ma'aikata albashi. To ko me wasu ma'aikata ke cewa?
Ya kamata a ce da gwamnatin Najeriya ta sani cewa talakan Najeriya a yanzu ba ƙarin albashin 25,000 shine damuwansa ba. A'a, damuwanmu shine mu samu abinci da sauki.
Bayan nan za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da bikin cika shekaru 63 da samun 'yancin kan ƙasar.
Kai abin da zan gaya ma 'yan Najeriya, sun zaɓi shugaba su biyayya su wannan shugaba. Domin Najeriya ta ɓaci, Afirka ta ɓaci.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya da Sarfil Hashim ya shirya kuma zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya duba batun korafin al'ummar kabilar Igon na jihar Nasarawa kan komawa matsugunansu na asali. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan mabuyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi, biyu bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. Tun farko dai wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam daura da hanyar shiga ma'aikatar cikin gidan Turkiyyar. Mahari na biyu kuma, 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya Lahadi, a cewar Ali Yarlikaya. Kafar ANF, wata kafar yada labarai ce mai kusanci da PKK, ta ce kungiyar ta dau alhakin kai harin kunar bakin waken. A jiya Lahadi, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabarta Isra'ila, da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalaman na Raisi na zuwa ne daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulla yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗin cimma yarjejeniyar. A yayin wani taron karawa juna sani a Tehran, babban birnin kasar, Raisi ya ce daidaita alaka da gwamnatin Yahudawa wuce gona da iri ne kuma koma baya. Baya ga wato ga kowace irin ƙasa a duniyar Musulunci, ana sa ran cewa wata tawagar Isra'ila ta isa Saudi Arabia a jiya Lahadi, 'yan kwanaki bayan ziyara ta farko da wani ministan ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta Saudiya. A jiya Lahadi, 'yan tawayen Azbunawa na arewacin Mali sun ce sun karbe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali, biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karbe ikon su cikin wasu jerin hare-haren kawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad, wato CNA a takaice, wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Muhammad El Maulud Ramadani shine kakakin CMA, kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a jiya Lahadi cewa sun karbe ikon sansanin sojin Bamba da ke yankin Gao, sai dai kuma bai yi wani ƙarin bayani ba. Hukumomin sojin Mali sun wallafa a kafar sada zumunta ta X cewa ana ci gaba da bata gashi da ƴan ta'adda a yankin na Bamba. Kana sun ƙara da alƙawarin bada ƙarin bayani a game da lamarin nan gaba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, anjima kadan Aisha za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gwamnatin tarayya da kungiyoyin kwadago sun tashi daga taron da suka yi a jiya Lahadi, inda suka cimma matsaya kan cewa dukkan ma'aikata za su ci gajiyar ƙarin albashi na wucin gadi da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayyana a jawabin da ya yi wa ƙasa yayin bikin tunawa da ranar samun ƴancin kai daga ƴancin kan ƙasar da ta samu daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Amma masu ruwa da tsaki sun kushe ƙarin kuɗin kan cewa ya yi kaɗan, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana.
Bayan wata ganawar sirri ta sa'o'i huɗu ne shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa kuma tsohon kakakin majalisar wakilai sai mai Bajabiya Mila ya ce gwamnatin tarayya tare da amincewar ƙungiyoyin kwadago aka ce a ƙarawa dukkan ma'aikatan gwamnati ƙarin naira 25,000 kan albashin da suke karɓa daga wannan wata har zuwa watanni shida nan gaba. Bajabiya Mila ya ce taron ya amince da wasu batutuwa da ba za a bayyana ba. Sai ƙungiyoyin kwadago sun gabatar da yarjejeniyoyin ga mambobinsu tukuna. Amma wata ma'aikaciyar gwamnati da ke nan Abuja da ta nemi a saka yin sunanta ta yi tsokaci kan wannan batun.
Ƙarin 25,000 a kan albashi 30,000 dududu nawa ne 55,000 wanda kuwa 55,000 a wannan marra buhun masara kaɗai za ta saya mana. Ina kuɗin mai, ina kuɗin da za a yi miya, ina kuɗin da za a sai itace, idan larura ta tashi na yara da wane kuɗin za a kai su asibiti, da wanne za a biya musu kuɗin makaranta. Tunda dududu albashin buhun masara zai sai maka. Wannan 25,000 da aka yi ƙari ko rabin buhun shinkafa ba zai saya ba. To ya kamata a ce dai gwamnatin Najeriya ta sani cewa talakan Najeriya a yanzu ba ƙarin albashin 25,000 shine damuwansa ba. A'a, damuwanmu shine mu samu abinci da sauki.
Shi ma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce wannan duk rudani ne kawai.
Ko da ma'aikatan nan naira 25,000 suke bukata ƙari, in dai kawai gaban kansa yayi, ai akwai tripartite, wato bangare uku sune suke deciding maganar albashi. Akwai bangaren gwamnati, akwai bangaren ma'aikata, akwai bangaren masu daukan aiki. To yanzu ya fito akan kansa ya ce ya kara 25,000 da waye tattauna da yaddarwa, babu yadda ma'aikata ba yaddan masu bada aiki, aikin gabbai yuwa. Ina tabbatar miki da cewa a bangaren ma'aikata babu wanda zai yadda da wannan, ba wanda zai karbi wannan kudi, babu. Kaman ba a yi ba ma kawai ya dauka ba, amma ba domin bai ba hanyar da ma za a karba din ko a yadda ba, ya tsaya ya yi tunani da kyau irin yadda yake tafiyar da abubuwan nan zai iya jefa kansa da kasar cikin rikici.
Amma ga kwararre a fannin zamantakewan dan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar ya yi suka da kakkausar murya yana cewa
25,000 da ya yi ƙari za ka sayi mai lita 40 ne kawai da shi, to kwana nawa zai maka lita 40 ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda ba sa aiki su kuma menene matsayinsu, ta ina za su samu sauki? Duk duniya ba wata ƙasa da aka rena ma 'yan ƙasan wayo aka rena musu hankali kuma ana amfani da juriya da haƙuri da suke da shi a yi musu yadda aka ga dama, a yi musu cin kashi iri-iri wanda aka ga dama. Amma azaba da masifa da mutane suke fama da shi a ƙasar nan da fatara da talauci ba tabayinsa ba. Yau mutane ɗaya-ɗaya ne, mutum ɗaya-ɗaya ne a ƙasar nan yake iya cin abinci sau biyu.
Shugaban ƙungiyar kwadago Joe Ajero ya ce ƙungiyar za ta kai alƙawuran da gwamnati ta ɗauka ga sauran sassanta domin tantancewa kafin ranar 3 ga wannan wata da ya kamata su shiga yajin aikin baba ta gani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban Riko na Gabon, wanda ya hambara gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta, ya samu goyon bayan makwabciyar kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya Lahadi da zumar inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen mai da Gabon saniyar ware. General Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 1999 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugabannin sojojin da suka yi juyin mulkin da ma 'yan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge, kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau. A ƙarshe, shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa ta farko da na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi, bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustem Umerov a Ukraine. Cikin wata sanarwar da aka kafa a manhajar X wadda a da aka santa da Twitter, Borrell ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na Ukraine, sannan kuma ya ce Ukraine tana buƙatar ƙarin taimakon makamai kuma tana buƙatar su cikin gaggawa. Cikin wani sako ta kafar X, Umerov ya yi wa Borrell godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa Ukraine, sannan ya ayyana taron mafarin wato a mafarin haɗaka mai ma'ana.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Soma lalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yayin da Najeriya ke ci gaba da bikin cika shekaru 63 na samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, wasu 'yan Najeriya mazauna kasashen waje suna kallon wannan yanci ta fuskoki daban-daban. Sai dai masana sun ce harkar tsaro tana buƙatar a kare rayuka da dukiyar al'umma. Ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja.
Yayin da Najeriya ke didimar cika shekaru 63 da samun yancin kai, wannan yanci dai na nufin abubuwa da dama ga mutane daban-daban a ciki da wajen kasar. Ministan kanana da matsakaitan masana'antu na kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya, Honorable Muhammad Lawan, na ganin ko ba komai dai yanzu a iya cewar tsarin demokradiyya sannu a hankali na samun gindin zama a Najeriya.
Domin a Najeriya demokradiyya ta ci gaba, kaga zaben da aka yi an yi zabe, an zabi shugaba, haka ke son zaman la. Kuma Najeriya babban kasa ne a cikin kasan Afrika, ita ne kaman American Afrika. Ni abin da zan gaya ma an Najeriya, sun zabi shugaba su yi biyayya ga wannan shugaba. Domin Najeriya ta baci, Afrika ta baci, kuma 'yan cikin gwamnati su ringa jin maganan talakawa da shi ne ƙasa za ta shiga. Kaga maganan kenan. Wallahi Najeriya ba sa abin da zan ga musu ba, amma babban godiya za mu ba, sun fidda Afrika cikin kunya.
Mr. Clef wani baturen Burtaniya ne, kuma na tambaye shi ko mai zai ce kan samun yancin kan Najeriya.
King of Nigeria, it's a wonderful country, all sorts of resources.
Yace Najeriya babbar ƙasa ce wacce ke dimbin albarkatu daban-daban da take yunkurowa a halin yanzu. Ina fatan shugabanninta za su yi kokarin inganta rayuwar talakawan kasar a kuma ciyar da kasar gaba. Shin kana jin an ci gaba, an ci baya, ko kwaran zai Najeriya na tatata ne?
Well, I think a lot of those problems are not just within Nigeria.
Ina jin akwai tarin matsaloli, amma fa ba a Najeriya ne kaɗai waɗannan matsalolin suke ba, a kusan duka duniya ne, musamman matsalar tattalin arziki. Ina dai fatan mahukuntan Najeriya za su ɗau ƙwararren matakai na sauƙaƙawa talaka halin da yake ciki. Kana matsalar tsaro ma lallai akwai buƙatar a duba wannan sosai. Najeriya dai na bikin cika shekaru 63 da samun ƴancin kai ne, yayin da ɗaruruwan 'yan ƙasarta ke ci gaba da rasa nasu ƴancin. Domin kuwa yanzu haka na can cikin daji, ƴan ta'adda na ci gaba da yin garkuwa da su. To ko ta wace fuska masana ke kallon wannan kalubalen tsaro na Najeriya? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja.
Wato Hassan, idan aka ce wato tsaro ya gaza, ita magana tsaro a cikin tsarin mulki take. Aka tabbatar da cewa ana kafa gwamnati ne don a yi amfani da ita na farkon farko shine a tsare rayuwar da mutuncin da kayayyakin jama'ar ƙasa. Idan mutum ya kasa tabbatar da wa'annan, a mulki yayi wanda bai amfani ba. Duk ragowar abin da yake tunani yayi bai amfani ƙasa ba idan bai iya rike shashin tsaro ya kare jama'a. Ya kare dukiyarsu, ya kare rayuwarsu ba.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Kana manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin Ciki da Gaskiya har kullum don mu karin take haƙƙin ɗan adam. A yau za ku ji cewa al'ummar ƙabilar Ibom da ke jihar Nasarawa kuma ƙorafin rashin barinsa su koma yankunansu na asali. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Wasu daga al'ummar ƙabilar Igon a jihar Nasarawa sun tunkari shirin Ciki da Gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman komawa matsugunansu na Asakiyo a tsawon shekaru bayan aka san da ya faru tsakaninsu da 'yan sanda. Tun a watan Mayun 2013 aka samu gagarumin matsala yayin da 'yan sanda suka shiga yankin Asakiyo, da hakan ya yi sanadiyar rasa ran 'yan sanda da daman gaske daga wani gungun 'yan yankin da ke gadara da tsafi. Amma da sunan kare yankin da maradunsu. Madugun wannan campaign Baba Alakiyo, wanda tun a 2014 bayanai suka nuna cewa ya riga mu gidan gaskiya, ya zamanto shi ne wanda ya raini matasan da suka yi arangama da 'yan sandan, har jami'an tsaro suka yi asarar ransu. Matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin arangama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarotsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar Nasarawa. Jonathan Isu Aku shi ne madugun gwagwarmaya 'yan Asakiyo masu son komawa matsugunansu.
Sunana Jonathan Isu Aku, kuma ni ne shugaba al'umma na gidaje 300,400 wanda ke aji kirshi Legobi a Asakiyo Electoral Ward, Alasia Local Government, jihar Nasarawa. Damuwa mu shi ne fadar siyasa ta watsar da mu daga wurare mu tun a ranar 16 ga watan 8 na 2014. Muna zama hijira daga wancan lokaci har wa yau ba mu koma gidaje mu ba. Kuma mun rubuta ma gwamnati takardu da dama har zuwa gumara takardar farko mu ya shiga halin gumara ranar 10 ga watan 8 na 2016. Mun sake rubuta ma gumara reminder letter tunawa a ranar 15 ga watan 10 na December. To, mun rubuta ma Tankwal Makura domin ya yi kokari sa mu koma gidaje mu, saboda mu manoma ne, ma an watsar da mu ba mu gudu da gonaki mu ba. Har wa yau babu labari koma mu gidaje mu.
Kace a 2014 rikicin siyasa ne ya raba ku da yankunan ku. Faɗa mana me ya faru ne a lokacin?
Eh, to, muna zama wajen mu dai ana ce ana girki mayaka tsakanin Obi da Asakiyo kusa makonni da muna je an girki ana girki matasa kuma na kawo musu abinci a waje.
Wannan irin matasa ne, waye ne yake kawo su wajen?
To, ba zan mu sani ba, kuma muna ce akwai hannun gwamnati a ciki.
Gwamnati ta kawo mata, ina zuwa tsaya da Jonathan. Gwamnati ta ɗauko, gwamnati da take da 'yan sanda da sojoji, sai kuma ta ɗauko wasu matasa kawai ta ajiye su a wani waje, mayaka kawai ta ajiye su a wani waje?
Kafin dalilin da samu fada, ina fada haka, saboda lokacin da an kawo mana farmaki da an tarwa samu. Da muka gudu wannan fada ya kiwaye nake ji maka na ya kiwaye garukan mutane go wanda na sani da sun taba watan lokaci 57 wanda ne na sani kenan 57. Kuma lokacin na gwamnati ba ta ci komai ba, ba ta fada magana ba gidaje radio ba. Yasa kowa ya mu lura wanda ya lura da cewa wannan fada dole akwai hannun gwamnati a ciki. kuma an yi ta ne saboda dalilin siyasa.
To bari mu dawo baya, Jonathan, watakila waɗanda ba su san abin da ya faru a jihar Nasarawa ba don su fahimta. Ka ce an zo an tarwatsa ku daga wannan wajen, waye ne ya tarwatsa ku, kuma a wani dalili?
Ba dalili, ba mu na siyasa ne.
Wani irin siyasa lokacin waye ne dan siyasan da ya sa aka tarwatsa ku a wajen?
Tankwal Makura. A rijin na Tankwal Makura ne.
A shekara ta 2014 Tanko Almakura yana kokarin wato 2015 ya nemi takara na biyu ke second term.
Na juju yana ganin yes.
Ina jin
kuma da an wasa mun gudu yadda na ga maka garuka mutane 57 wanda ni na sani wanda an shigo a karo daba-daba dan tarwasa mutane.
Shin wannan ita ce matsalar da ta shafi wani babanku da ake kira Baba Alakiyo, wanda aka ce babban dan tsubu ne, wanda yana da mutane kuma yana da wasu abubuwa na ban mamaki da yake a wannan yankin, ko kun yarda da shi?
Eh, to a lokacin din ne.
To ba mu labari daga baya me ya ci gaba da faruwa? Me ya faru bayan kun aikata wannan aikin, kun yi fada da 'yan sanda?
Ba mu yi fada, suna ce fada yan sanda su kawo mana fada da
yi. To shi kenan, bayan aron gamar ku da 'yan sanda sai me ya faruwa wajen?
Sai ba muna zama tarwatsa wajen kina ba. Babban damuwa mu shi ne, gwamnati ta hana mu mutane ko duka garuka mutane gonda ya fara dai, ko ya koma. Mu mutane sake ne har wayo ba mu koma wajen mu ba. Kuma babba Abuana bin da ya kawo mana, babba takaici Abuana shi ne, a ranar 14 ga watan 2 na 2018. Da shi mun rubuta ma gwamnati takardu da dama kan cewa muna son mu koma wuraren mu, duk gudu ba mu tafi da gonakin mu ba. To sai mun tafi da takarda, mu ba hukumar sa hannu su ce tunda ba fada ba mu koma mu yi gyare-gyare wuraren mu, tunda ba fada ba. Muna kan gyara washe gari a wannan ranar 6 ga watan 2 na 2018, da muna kan gyara sai matasa alago sun kawo mana farmaki. Mun gudu mun bar mashina 25 a wajen, waɗanda sun yi karfi hali sun da sun ji harbe-harbe, akwai wanda sun yi karfi hali sun kwashe mashinan su sun gudu. To sai matasa su zo hadu a shangwa da wurare daba-daba, bayan da an gudu ga sake din kenan. Wallah sun ce za su tafi da farmaki a sake wajen za a ga abin da ya ture buzo na dai. Ni ne na durkusa na ta kuka musu, na ce ba za mu yi fada ba, domin yadda kuma da sun shaida mana in an taba mu kai musu magana, na ce ba za mu yi fada ba.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana shi ne tsohon kwamishinan shari'a na jihar Nasarawa ƙarƙashin tsohon gwamna Tanko Almakura. Ya ba mu dalilin da ya hana gudanar da shari'ar da ya kamata a yi tsakanin gwamnati da 'yan ƙabilar Igon.
Eh, za a ce an yafe, ba za a ce an yafe ba. Ka gani?
Eh.
Al'amari ne yanda ya kasance, sai ya zamanto shari'a ya zo ɗan lokaci. Kuma kaka manta shari'a ne wanda ya zo da wuya, dalili shi ne a lokacin akwai tension. Banda tension kuma sai ya zamanto an yi yin wanda da su za su ɗan ji sunan shari'a an kashe su. Manyan 'yan sanda, manyan 'yan DSS, su 'yan jama'an tsaro, kaga su a ka kashe a wurin. Ego nan aka zo aka turo Parliament of Justice, an yi su kusoci wanda su ne an zaga manyan shelu a ke tsan, wasu an kashe wanda kuma sai da ran kai kasa 'yan da tsarin su jama'an tsaro mai shi a Najeriya. Kana ana tsakiyar ke tsana maganar za a buga babban shaida shi ne zai taimaka don a tabbatar da 'yan da a zargin ake ma mutane, sai a ce a mai transfer zuwa Lagos ko Maiduguri. Sai zama to at some point ke tsan an zo ci gaba ya zama difficult. Wasu daga cikin suspect wasu muna ji sun mutu a nan detention, wasu kuma suna nan mahallin za ba za su ɗauki duba da suna nan suna tsalle ke tsalle ba gama yawancinsu ba. Wasu kuma sun yi sa'a an babba su gidi sun fita don wasu dalilai daban, ko rashin lafiya ko kuma shekarunsu ko kuma dai yaran da yare. Abin da kaga sai zama to ne da baka titi haka. Amma game da maganar wanda ba su koma gidajen ba, eh akwai 'yan gauruwa da kuna da can wanda har yanzu sun yi lokacin da maganar komawansu ya tafi ga su ta shigo. Don tension ta ga cewa duk irin wannan abun gwamnati din ya biya hankali dai, da sun adada abun da kani kenan kafin bar wannan fatan da liki, amma akwai wani da sun naki cewa ci gaba da biya hankali haka ba wai akan Babur Suraba ma akan a biya hankali dai akan Najeriya ta ba.
Barista Abdulkarim Abubakar Kana, idan aka duba kusa abun ya dade, za a iya cewa abun ma yana nema ya zama tarihi. Su waɗanda suke maganan sun nuna kamar yaransu suna nema su lalace saboda sun ba su da gari na musamman da suke zaune, shi yasa suka so da ko shari'a za a yi ba ko wani abu ayi a gama su san matsayinsu ko su koma gida.
To ka san ba hana su jawowa ba ne, ka san al'amari ne da jituwa da zamantaka da su wannan nasu wanda dama suke tare kafin rigimar ta bari. Tambayan shi ne ba wai gwamnati bane ta hana kowa dawa ko tace kowa ya abin nan. Su tsakanin su da 'yan uwansu na dama suke samun rashin jituwa har wasu suka bar garin. A yanzu ɗin a yanzu ɗin da ake su yi ƙoƙarin sun gyara tafiyansu da su da su, ka gane?
Eh, wato mana akwai waɗanda ba sa shiri kenan tsakaninsu su kansu ya ne yagon
ɗin. Ni inda ni adadin abin da sani ko official or official a matsayin da na riƙe na tunan general, ni na sa ko su gan ruwa ɗaya ko biyu a wannan area wanda har yau in ta ce waɗanda za su zafa ne sai ga kawai an fara abta da rabin na ƙarshe abin da tension nan da can tashin hankali da abin nan.
Yanzu
abin da ya kamata a yi wani kuma ni na san mun fara don hanya. Ya kamata kuma a ƙara ke yanzu especially municipal na kan gwamnati ta wakana area a tabbatar an zo an haɗa su don a samu gyara tafiya tsakanin su waɗannan mutane tunda ko su don su dukkan kasan su ne wa.
Barista, wace shawara za ka ba mutanen da suke son su koma gida ɗin nan?
Ayi in dai har garin su ne kaga ko an shi kansu ko yau ko gobe wata dole su koma saboda haka kuma me ya hana su komawa in dai don wancan rigimar ne tunda to kaga sai a nemo yanda za a yi a daidaita tsakanin su. Ko ba gaskiya ba daidaita tsakanin su in aka daidaita kaga sai su koma amma a ce ba a daidaita ba su koma a ce wata mun rigima ta zaki barki kaga bai wai ba ta mutu kowa ba nan ke da kuma daga wajen ba sun koyi na riga rike ba saboda kai kokari da tsakanin su kuma wanda ba wai mun wayacin abu bane abu ne kai wanda su shugabannin su da shugabannin duk in suka dora abun da gaske za a samu za a iya samun biyan bukata amma bai kamata a ce a yi wani yanki da garin sa ce don wani dalili ya bar garin sa ko an kore da garin sa ba ta sannan yanzu bai kamata ba.
Sauraro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya tare da kawo muku ci gaban ƙorafin da ma ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a wannan taƙaddama ko rikici. Yanzu amadadin Nasiru da Melih Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfi Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
Takaice, ma'aikatar tsaron Turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu sababbi kan maboyar wasu 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki a jiya Lahadi, biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta Turkiya. Wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta PKK a wurare wajen 20 a harin da aka kai ta sama, wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu. A jiya Lahadi, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gaba ta Isra'ila da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya. Kalamin na Raisi na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke kokarin sasanta Isra'ila da Saudi Arabia da zimmar su kulle yarjejeniya, inda a ranar Juma'a Amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharuɗan cimma yarjejeniyar. A jiya Lahadi, 'yan tawayen Azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar da Mali biyo bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar. Wannan shine sansanin soji na hudu da aka karɓe ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen 'yan tawayen da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad wato CMA a taƙaice, wanda aka fara kaiwa a watan Agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya. Shugaban riko na Gabon, wanda ya hamɓare gwamnatin shugaban ƙasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta, ya samu goyon bayan makwabciyar ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bayan ganawar shi da takwarar aikin shi a jiya Lahadi da zimmar inganta dangantaka tsakanin kasashen don kawo ƙarshen maida Gabon saniyar ware. Janar Brice Oligui Nguema ya kifar da gwamnatin Ali Bongo Ondimba mai shekaru 64 wanda ya mulki ƙasar tun daga shekarar 2009 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi a ƙarshen watan Agusta. Shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya yi alkawarin baiwa Ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawar shi da farko na ido da ido a Kyiv a jiya Lahadi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mun dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta yi na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu ne yanzu Altayib Alzubair. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke sallama da ku.